Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 13 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Sojojin Rasha sun yi ruwan bama bamai a wata masana'antar sinadarai da ke mafakar ɗaruran sojoji da fararen hula a birnin Severodonetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine jiya Lahadi. Wata kungiyar masu ra'ayin siyasa ta Majalisar Dattawan Amurka 20 ta faɗa jiya Lahadi cewa sun cimma matsaya kan tsauraran dokokin mallakar bindiga a Amurka. Kuma mun yanke a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ce sojojin Rwanda da makaman artillery sun taimakawa hararren kungiyar 'yan tawayen M23 jiya Lahadi.
To kanan labaran kenan aka saurara. Biyo bayan ra'ayin sako 11 daga cikin fasinjojin jirgin ƙasan Kaduna da aka yi garkuwa da su. Wasu ƴan uwan waɗanda aka sako sun samu tabbaci.
A yanzu a cikin yadda nake maka magana mun tabbatar suna Abuja, kuma Abuja an miƙa ma gwamnatin tarayya sun kai su asibiti domin kulawa da su. Wannan tabbaci ne da muka samu.
Yayin da ake bikin ranar demokaradiyya ta bana, 'yan Najeriya sun bayyana mabambantar ra'ayoyinsu kan wannan rana.
In har ba a yaba ko girmama ganin Shehu Musa Yar'Adua ba da shi da mataimakinsa na wannan lokaci, ba ko za a yaba mu Abiola akan cin zaɓe ko neman alamar cin zaɓen June 12 da aka soke ba.
Kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin Rasha sun yi ruwan bama bamai a wata masana'antar sinadarai da ke mafakar ɗaruran sojoji da fararen hula a birnin Severodonetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine jiya Lahadi, amma gwamnan yankin Luhansk ya ce masana'antar tana ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon Ukraine. Gwamnan Sherhi Haide ya bayyana lamarin da cewa ƙarya ce. ‘Yan awaren masu goyon bayan Rasha suka yi cewa sojojin Ukraine 300 zuwa 400 sun makale a masana'antar Azov tare da fararen hula da dama. Haide ya ce an yi barin wuta ne kawai a yankin masana'antar. Ana ci gaba da gwabza fada a bayan birnin a kan titina da ke kusa da masana'antar kai tsaye. Ya ce wata babbar gobara ta tashi a masana'antar a ranar Asabar da ta gabata a lokacin da Rasha ta kai hari. Rasha ta yi ikirarin cewa tana ta karɓa ikon kashi 97 cikin ɗari na lardin Luhansk, amma kwace birnin Severodonetsk mai masana'antu mai yawan jama'a 100,000 ya kasance mai matuƙar muhimmanci ga babban burin Moscow na sarrafa yankin gabashin Donbas wanda ya kunshi lardunan Luhansk da Donetsk. Wata ƙungiyar masu ra'ayin siyasa ta 'yan Majalisar Dattawan Amurka 20 ta faɗa jiya Lahadi cewa sun cimma matsaya kan tsauraran dokokin mallakar bindiga a Amurka da ƙarfafa tsaron makarantu da kuma ba da ƙarin kuɗaɗen kula da lafiyar kwakwalwa, biyo bayan harbe-harbe kan mai uwa da wabi guda uku da ya firgita Amurkawa. Muna da yarjejeniya wacce za ta ceci rayuka, Sanata Chris Murphy na jam'iyyar Democrat daga jihar Connecticut ya faɗa game da yarjejeniyar da 'yan Democrat 10 da kuma 'yan Republican 10 suka cimma. Idan majalisar ta amince, zai zama yarjejeniya ta farko a cikin shekaru 30 don ƙoƙarin shawo kan harbe-harben bindiga a Amurka. Na tsammanin za su yi mamakin girman aikin da muka yi, inji Murphy, duk da cewa yarjejeniyar ba ta haɗa da kamar yadda shugaba Joe Biden ya kira ba, hana sayar da manyan makamai da masu kashe mutane suke zaɓa na yin amfani da su. A yayin da a ranar 12 ga watan Yuni ake shagulgulan tunawa da ranar yaƙi da bautar da yara, ƙungiyoyin kare haƙƙin yara a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa game da yadda ake ci gaba da aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a a wasu yankunan ƙasar, saboda haka suka jaddada aniyar sake jan damara don fadakar da jama'a illolin da ke tattare da wannan al'amari, kamar yadda shugaban gamayyar kungiyoyin Esperance Bashar Mamman ya bayyana a hirarsa da Sulaimomin Barma.
Kama binciken wadda FAO ta yi nan da 'yan shekaru biyu zuwa uku da suka wuce ya kwatanta cewa shi wannan aikin yara akwai shi a nan ƙasar Nijar. Amma wurin da ya yi tsanani wajen noma ne aikin noman shinkawa, an lura da ana amfani da yara sosai. Akwai kuma wasu aikace-aikacen gona inda ake sa yara har suna aiki da wannan taki na zamani koko abin kashe ƙwari. Akwai abubuwa da yawa wanda suke tabawa wanda dan basu san aibinsu ba, yana kawo musu cikas ga rayuwa saboda yawanci akwai poison gare su. Jihar Yamai da Tilabiri da Dusu abin yayi kunci. In ka diba kamar wajen jihar Maradi, an lura da akwai wannan matsala ta talla ta yara wanda tun kankana shekara uku shekara hudu har aza musu dire bisa kai an ce su je su saidu. To wannan saide-saiden yana sa su gamu wani bi da manya wanda ba su da imani, sai su sa su wata hanya wadda ba ita bace balle ma kananan 'yan mata. In ka diba wajen tawa ana samun matsalar shaye-shaye da karuwanci wanda da dare yayi kana ganin su da 'yan shekara tara shekara goma kana zaton su yare ne, su kuma an gwada masa hanyar da ba ita bace, sai kaga wani lokaci wasu manyan ne suke labe suna amfani da wannan karuwanci na yara.
Kashi na farko na labaran duniya kenan. Jama'a sai amana afuwa bisa dan tangarda na'ura da muka fuskanta a lokacin kamo wannan labaran. To an zuma kadan hafidhi sake da labarai, amma kafin nan za mu leka Najeriya inda a ƙarshe da 'yan uwan mutanen da 'yan bindiga suka sace a zirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna suka tabbatar da sakin mutane 11 cikin waɗanda aka kama sama da kwanaki 70. Isa Lawal Ikra na ɗauke da ƙarin bayani.
Tun a yammacin Asabar ne dai aka fara samun labarin sakin mutanen da 'yan bindigan suka sace a jirgin ƙasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna. Sai dai har ya zuwa jiya Lahadi da rana 'yan uwan waɗanda aka sacen sun ce ba su samu tabbacin sakin 'yan uwan nasu ba. Amma dai daga bisani a daren jiya Lahadin ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗanda aka sacen Malam Sani Lawal ya tabbatar wa da muryar Amurka mutane 11 da aka sako suna Abuja ana duba lafiyarsu.
A yanzu a cikin yadda nake maka magana mun tabbatar suna Abuja, kuma Abuja an miƙa ma gwamnatin tarayya sun kai su asibiti domin kulawa da su. Wannan tabbaci ne da muka samu, kuma in Allah ya yarda muna sa ran gobe za a sada mu da 'yan uwanmu don mu gansu su gan mu.
To yanzu wani irin hali 'yan uwa da suka ji da sunan nasu suke ciki?
Ai baya misaltuwa, ina tabbatar maka mutane a na da zamma masu tafiya nan zuwa Abuja sun tattafi don in sun je su haɗu da 'yan uwansu, kana waɗanda suke nan gida waɗanda ba su na an gegiya da gida ana ta zuwa addu'o'i ana ta godiya duk gidajen da ka sani. Alhamdulillah daidai gwargwado mun gode da aka yi wani, amma muna so a cikin kashi 100 yanzu kashi 10 akwai sauran tafiya cikin mutum 61 kaga muna da sauran 50 kaga akwai sauran tafiya. So muna fata a hanzarta don Allah da Annabi.
Babban batun da suka fara tattauna dai shine hanyar da aka bi wajen ceto na mutane 11 musamman ganin 'yan bindigan sun ce ba magana ce ta kuɗi ba. Abin da yasa na tuntubi shugaban kamfanin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu wanda shi ya shiga tsakanin gwamnatin tarayya da kuma 'yan bindigan da suka sace waɗannan mutane.
Kusan abin da kullun shi babban malamin mu Sheikh Ahmad Gumi yake faɗa, matsalan da muke ciki na tsaro a arewacin ƙasar nan ba matsala bane da ƙarfin soja zai iya magane shi. Matsala ne wanda tattaunawa cikin laluma wanda za a samu abin da ƙarfin soja ba zai iya samu ba. To kuma kusan abin da aka yi amfani da shi kenan wajen cimma nasara a cikin sati bai wuce sati biyu ba. Akwai mata guda 6 da maza guda 5.
Yanzu suna ina?
To ai kaga yana in halin da suke ciki babu ma gwamnatin da za ta bari su tafi gidajen 'yan uwansu. Kaga na farko mutane ne fa wanda suka yi wajen wata uku a cikin daji suna buƙatan taimako na gaggawa ta ɓangaren abin da shafi lafiyarsu.
Da yawan 'yan Najeriya za su yi tambaya cewa an yi amfani da kuɗi ne ko musayan 'yan bursuna?
Gaskiya ni abin da zan tabbatar maka dai wallahi babu maganan kuɗi da aka bayar, ba a yi maganan wani kuɗi ba kuma ba a ba da kuɗi ba, amma maganan ko musayan bursuna ko wani abu kaga su wannan ɓangaren gwamnati ake ga su suke da alhakin.
Kwanaki 76 kenan dai da kama fasinjojin jirgin ƙasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna wanda aka ce mutanen da aka kama sun haura mutane 60. kuma ƴan uwan waɗanda aka sace sun ci har yanzu akwai mutane kusan 50 dake hannun ƴan bindigan da ba a sake su ba tukuna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin yanki a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ce sojojin Rwanda da makaman artillery sun taimakawa hare-haren kungiyar 'yan tawayen M23 jiya Lahadi, inda suka zargi Rwanda da neman mamaye garin Bunagana da ke kan iyakar Congo. Rikicin ya tilasta sama da mutane 25,000 tserewa daga yankin, inda dabbai suka tsere zuwa makwabciyar ta Uganda, inji hukumar jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA. Zarge-zargen na Congo wani bangare ne da rikicin da ke ci gaba da taɓarɓarewa tsakanin ƙasashen makwabta, wanda ya sake farfaɗo da tsohuwar gaba. Rwanda ta musanta goyon bayan harin na M23. Ofishin gwamnan Kivu ta Arewa ya ce nakarun Congo sun yi nasarar daƙile hare-haren da ƙungiyar M23 suka kai da sanyin safiyar jiya Lahadi, da ke samun goyon bayan dakarun Rwanda a kusa da Bunagana da dai sauransu. ‘Yan majalisa a kwamitin da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan Janairu a majalisar dokokin Amurka Capitol a shekarar da ta gabata sun faɗa jiya Lahadi cewa wasu ƙarin shaidu za su bayyana a zaman sauraron bahasi da za a yi nan gaba, na cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya sha kayi a yunkurinsa na neman tazarce, amma duk da haka ya tayar da tarzoma ta hanyar shaidawa magoya bayansa cewa an yi masa maguɗi na wani wa'adinsa na shekaru huɗu. Trump ya sani sarai ya faɗi zaɓe, a cewar ɗan majalisa Jamie Raskin daga jihar Maryland a wani shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN. Duk wani mutum mai cikakken hankali na buƙatar sanin cewa yana yaɗa babbar ƙarya ne ta hanyar da'awar kamar yadda yake yi har yau, cewa ya lashe zaben watan Nuwamba shekarar 2020 a kan Joe Biden na jam'iyyar Democrat, wanda ya hau kan karagar mulki makonni biyu bayan harin da aka kai kan Capitol. Rashin ya bayyana abinda Trump ya yi a matsayin ƙarfafawa gagarumin hari kan dimokuraɗiyyarmu, yayin da ɗan majalisa Adam Schiff daga jihar California a wata hira daban a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC ya ce yayin da wannan ke faruwa bai yi wani abu da ya hana shi faruwa ba har sai bayan sa'o'i da farawa.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ake bikin ranar dimokuraɗiyya ta bana, 'yan Najeriya na duba lamarin irin nasara ko akasin haka da aka cimma a mulkin 'yan siyasa daga 1999. Ranar wacce gabanin zuwan shugaba Buhari ake murnar ranar 29 ga watan Mayu, ta sauya zuwa ranar 12 ga watan nan na Yuni don tunawa da zaben Mashud Abiola ya lashe a 1993. Nasira da Melikaya gare ka.
Da alamu sauya ranar dimokuraɗiyyar zuwa 12 ga Yuni ya rage zafafan kalamai daga yankin Yarbawa da ke takaicin soke zaben, duk da an sake jawo Bayarbe, wato Olusegun Obasanjo, ya zama shugaban Najeriya daga sabuwar jamhuriya. Masu mara baya ga ranar har da shirya taruka irin su Muhammadu Mai Dala'ilu na cewa ranar ta wuce ta lamuran siyasar kudu maso yammacin Najeriya.
Zai wahala a sakin irin shi a Najeriya. Abiola musulmi ne, baba ganin kingi musulmi ne, gabaɗaya da musulmin da wanda ba musulmi ba, babu kabila, babu komai, aka fito aka zabe su aka ce su ne za su jagoranci ƙasar nan. Shi Abiola da ake kira ba wai dan shi Abiola bane, a'a, dan shi ne shugaba, shi ne jagorar wannan tafiyar a wannan lokacin. Sai kuma ya zama cewa wani bangare na ƙasar nan zafi da suke ji da wani ciwo, wannan abin ya sa an yayyafa ruwa ga wata wuta da ta kama. Kai, ko ma wane ne ya ba shawara akan wannan abin? Faduwa ce ta zo daidai da zama.
Wani dan siyasa mai labbo na cewa ba wata fa'ida mai yawa kan karama ranar ta 12 ga Yuni da ma sauya sunan filin wasa na Abuja zuwa Mashud Abiola da shugaba Muhammadu Buhari.
In har ba a yaba ko girmama Janar Shehu Musa Yar'Adua ba da shi da mataimakinsa na wannan lokaci, ba ko za a yaba mu Abiola a kan cin zaɓe ko neman alamar cin zaɓen juntuwar da aka soke ba.
Me ya kawo maganar Shehu Yar'Adua a nan, tuno mana me ya faru a wancan lokaci?
Daga Ibadan Shehu Musa Yar'Adua ya fara cin zaɓe, wanda shi ya yi ƙoƙarin ya tabbatar da demokuraɗiyya a wannan lokaci ta tabbata. Aka soke zaɓen shi don saboda waɗansu dalilai. Ban ga dalilin da za a ce shi Abiola da Baba Gana Kingibe an masu waɗannan karramawa da
girmamawa ba wacce ba a yi ma ƴar ado ba kuma wacce ba a yi bai kamata a shi ma ƴar ado a yi mashi ba.
Wato ma'ana tun da shi ma dai kusan ya rasa ransa a wannan tafiyar.
Ai daga wannan zaben da yi aka soke zaben aka kama shi a kulle wanda har ya rasa ransa.
Gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya ce koma dai ya mulkin demokradiyya ya kawo fa'ida da yawa.
Ai lokacin da aka dawo da Obasanjo daga gidan fursuna ma aka fito da shi kusan haka shugabanni suka duba yadda za a yi don a samu maslaha a samu zaman lafiya ganin waɗansu suna neman su daddaita ƙasa domin su samu daman yin mulki ba. To da aka yi Obasanjo da ya zo a matsayin shugaban bayarbe amma shugaban Najeriya gudanawa ya kwantar yanka don ba ya son mu ƴan arewa. Ai ya gudanar da mulki kuma an gama lafiya ƙalau. Ya kuma ba mutum kuma da ya tashi shi ma ba mutumin arewa. Dan gazatansa shine haka zai fi ba da zaman daidaito kuma zai ba da zaman lafiya. Saboda haka ai wannan kusan karfafa abin da dama aka fara yi ne muka yi. Ina ga kamar kuma in Allah da zai ba mu sauki zai kowa ba mu sa'a kuma wasu maimakon a ce an ware su yanzu kowa kuma yana cikin akwati guda cikin langa guda muke cin abinci.
Zuwa yanzu dai an ga kamun Lu da PDP da ta yi shekaru 16 tana mulki da kuma gamayyar waɗanda suka yi adawa wato APC suke cikin shekara 8 bana kan karaga. Ma'ana kowa ya ɗana a jira a ga abin da gobe za ta haifar. Nasiru Adamali Kaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamali Kaya. To idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi na wannan hantsi da karfe 8 na safe, muna da rahoto kan irin kalubalen da matafiya ke fuskanta ta fannin sufurin sama wanda ya haɗa da jinkiri wani lokacin soke sashin jirage. Ga su mun tabi.
Hasaniyar da ta ɓarke kenan a zoren da matafiya ke jira kafin shiga jirgi a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da kenan Abuja.
To sai a biyo mu cikin shirin hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu a nan Washington DC agon muna cewa karfe 1:17 na dare. Yanzu kuma mu haɗa a shiri na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da sake haduwa a shirin Ciki da Gaskiya wanda masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi. A yau za mu daura kan batun neman gadon wasu daga cikin ƴaƴan marigayi Alhaji Abu Akiriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gunar. A makon da ya gabata ne lauyan da ke tsayawa ƴaƴan mariga Alhaji Shehu Idris Barista Bredi Jafar ya bayyana mana bayanan da ke cikin kundin da aka ajiye bayanan rabon gadin ƴaƴan mariga Alhaji Abu Akibiya, wato yaya ga mai martaba. A daidai lokacin da wasu daga ƴaƴan na Akibiya suka fito suna neman kasan gadinsu da suka ce har yanzu bai kai ga zuwa hannunsu ba. Duk da yake dai magadan sun ce ba su san adadin yawan wannan kuɗi a wannan zamani ba. Lura da cewa an ce musu ana juya kuɗin tun shekarun 1980. Yanzu dai Barista Bredi Jafaru ya yi amfani da fasahar zamani don kimanta kuɗin.
Idan ka duba gabaki ɗaya abin da suka gada, duka gabaki ɗaya na tsabin kuɗi naira 66,000 da wani abu. Idan ka yi amfani da Nigerian Naira Inflation Calculator, idan ka sa as at 1979 misali da ya rasu aka raba a 1980 zuwa yanzu a wannan kuɗi naira 66,000 da marigayi ya rasu ya bari, idan aka sa lissafin gabaki ɗaya zaka ga naira nawa ne ya rage, ai naira nawa ne ya zama ya ƙaru da shi tunda kuɗin ya zama naira 66,000 ne da 783 da kwabo 22, wanda idan ka lissafa aka ce za a sa inflation calculator daga 1980 da aka yi rabon gado zuwa lokacin da muke ciki yanzu, gabaki da idan aka duba wannan kuɗin zai zamana bai wuce naira 33,200 37 da naira 662 da kobo 13 ba gabaki daya idan aka ce za a duba value din wannan kudin. To kuma banki ga abin da su kuma suke bayarwa na abin da yake karuwa duk wata, wani watan ka gani naira 28, wani naira 29, wani naira 30, wani 31, wani naira 33.
Riba za mu ce tun da wata kilo za mu kira abun kudin ruwa ba ku?
Eh, to riba za mu ce kenan.
Riba
ne. Riba za mu ce wannan kudin da yake karuwa a cikin wannan account din. To banki ya aka yi suka yi arabin cewa kudin nan ya zama haka? Su suke da alhakin yin bayani na cewa ga adadin yanda suka kai kudin ya zama naira 30 misali ko 33 a duk wata da yake karuwa, wanda su magadan sun ɗayan margaye a Alhaji Abakire wanda ba su anshina su wanda suka rage yanzu za su iya zuwa su tome banki dan me za su ce kudin su kaza ne ko ko dan me za su ce kudin su ya kai kaza, su suna tsammanin kudin su ya kamata ya kai naira kaza ne.
Marisa, kuma ma abinda suka gaya min watakila kai baka ji labari ba, cewa shi marigayi yana da hannayen jari a wasu manyan kamfanoni, suke hada kamfanin tractor wanda ake suke ganin na cikin wannan gado wanda ba a faɗa musu ba, waɗanda kuma har yanzu wannan kuɗin na gudana watakila su tafi a cikin gadon su yayin marigayi sarkin zazzau Alhaji Shehu.
A nan gaba kamar yadda ne maka bayani tun daga farin farko, marigayi Alhaji Dakta Shehu Idris Alhaji kanshi rahama ba shi ya jagoranci rabon gado ba, kwamiti ya naɗa, kuma kwamitin nan suka kawo mishi rahoto suka ce ga adadin abin da suka yi discovery na gadon marigayi. Shi kuma ya sa kowanne magaji aka buɗe mishi account a banki, aka je aka yi crediting abin da ya gada a banki. Marigayi bai ga kuɗin nan ba, bai taɓa kuɗin nan ba, bai ga irin kuɗin nan ba, bai ga irin dukiyar Alhaji Abakire ba. Kwamiti ne ya naɗa, kuma kwamiti su kawo mishi report ya ba da umarnin cewa a je a buɗe musu account, kowanne a samu shi abin da ya gada a cikin account ɗin shi. To kaga ai magana cewa akwai wani kamfani, akwai wani hannun jari, to me ya kawo wannan maganar ma gabaki ɗaya? Mutumin da bai amshi kuɗin ku ba, bai amshi dukiyan ku ba, bai jagoranta wajen yin wani abu ba, kwamiti ne aka naɗa. Ina wani maganar hannun jari ko wani maganar wani kamfani ya taso a wajen nan?
Daya daga cikin ayan marga Alhaji Abu Akibiya, Aisha Akibiya, wadda tana daga cikin waɗanda aka baiwa nasu gadan, ta shigo shirin domin nuna rashin jin daɗinta kan yadda ‘yan uwan nata ke fafutar ganin sun samu nasa kasan.
To ni dai sunana Aisha, ya ce ga Alhaji Abu Akibiya bayan mutaɗa.
To yi mana bayani, akwai abin da kika ce kina son faɗa?
To ka gani dai gaskiya wannan abin da suka aka fara yin shi bai shawarce mu ba. Abu na farko kenan, kuma maganan da aka ce duka bai makaranta ba, mu gaskiya mun riga mun yi makaranta, kowa ya yi makaranta, hasali ma wasu suna aiki. Kuma bayan nan ni na taso ne a hannun mai martaba marigayi Allah ya dan shiga rahama, a nan hannun shi da taso mun hudu ne muka taso da Sa'a da Abu da Aminu, sannan kuma baba dan madami shi kuma ya rike shi ma mutum uku, baba dan Galadima shi ma yaya ne ga mai martaba.
Wato a cikin ku 25 ya hudu shi marigayi ya rike kenan?
Eh, ya rike hudu, sannan sauran yayin shi masu rike.
Ke kina cikin wanda suka karbi gado ne?
Eh, ni na cikin wanda suka karba. Ni ban ma san da wani gado ba, sai da ne bayan ne aure aka ba aka kawo min 4,500 aka ce gashi shi ne gado.
Naira 4,500.
Eh, 4,500 shi ne gado.
A wace shekara aka ba ki wannan kuɗi?
92, lokacin da bayan na yi aure. Kuma ni ban ma ce a bani ba abin nan ba, duk wanda ya girma ya kai mun zalin hankali ana ɗauko kuɗin shi a bashi.
Amma Hajiya Aisha, kin san akwai ƴan uwanki su bakwai waɗanda ba a ba su wannan gadon ba?
Eh, to su ma lokaci ne bai kai a ba su ba, shi yasa an suka yi hankali. Kowa ya yi hankali, ko kai a in mace ne ta yi aure ana ba ta. Saboda sauran duka sun suna da girman su aka raba gadon nan da iyayenmu mata, kuma kowa aka babbashi nashi.
Hajiya, in kika kula a ce yanzu fiye da shekara 40 har yanzu mutum bai yi hankali ba da za a bashi gadon sa?
A to lokaci ne, kowa in yi lokaci yayi za a dauko a bashi, abu ne yana banki. Ba su bi yanda ya kamata ba ne, tunda inda sun shawarce mu sun ce suna son za su karbi gadar ki. Za a gaya musu ga yanda za su yi, ga yanda za su yi. Kuma kaga tunda kowa yana samun yanda yake so, komi ana samu hidima, ana maka komi hidiman arziki komi.
Wato hajiya ayin kika duba kusan da yake gadon namiji gadon mace biyu ake bawa namiji. Kamar kanin kimanta ka tunda ke an baki naira 4,500 ya nuna shi za a ba shi naira
1,000
kuma wannan a bari naira 9,000 in ya karu a ce ma ya ninku gida biyu ya nuna wajajen naira 10,018 za a ba shi kenan.
18?
A ce ma kudin sun ninku sun da karin 200 sun zama naira 10,018.
To ai ya danganta da yanda banki suke, abu ne yana banki. Ya danganta da yanda banki suke karawa kenan.
To sai dai ra'ayin dan uwan Tallawal Abu Akibi ya bambanta da nata, ko dai bata san halin da ƴan uwan nata ke ciki ba.
Sunana Lawal Abubakar Idris, wanda aka tsin da Lawal Abu Akibi, ni ne na 20 a cikin yayin shi, na ɗaya daga cikin magada mu bakwai da muke neman haƙƙin mu a wurin kanin mahaifin mu kamar gayi mai martaba Sadiru Zawaraji da kace Idris.
To yi mana bayanin wani hali kai kake ciki a cikin masu neman gado, wani irin kalubale kuke fuskanta yanzu?
Muna samun kalubale da dama gaskiya, mun samu matsaloli da dama na maganan karatu da sauransu. Saboda ina girma a hannun kanin shi ne Alhaji Umar Idris, marigayi dan Galadima Zazzo hakimin Ragasa. Wato mu daga baya an zo an rarraba mu ne mu bakwai.
Tsakaninku da ƴaƴan shi marigayi mai martaba Sarkin Zazzo kamar za a ce wa da kani ne? Saboda ku ƴan baffani ne. Shin yanzu tun da shi mai martaba ya rasu, kuma yanzu gado ya koma hannun magadansa ƴaƴansa kenan da sauransu, bayan hanyar kotu wace hanya kuke bi wajen karɓar gadon nan?
Mun bi tunda mu ba mu magana ba, sai da muka samu ita mahaifiyarsu uwar gidan marigayi Sarkin Zazzo Alhaji Idris, wata Hajiya Habiba, muka yi mata bayani bayan an yi 40 kenan. Muka je muka samu shi kuma ranta dan Isa Zazzo Alhaji Umar Shehudus, muka yi mishi bayani saboda shi ya san wannan abun, akwai file din wannan a kuɗi namu a hannunsa. Mun je mishi magana, duk wani magana da muka yi ba wani magana ba, sai da muka je muka same su muka ba su haƙƙinsu na zumunci, saboda kan zumunci ya lalace. Mun je duk mun same su mun musu bayani, suka ce za su neme mu. Haka kusan shekara ɗaya muka je muka same su, ba su ce mana komi ba, suka ce za su neme mu. Muka muka yi su kenan na biyu.
Yanzu ya nuna dai kawai mafita ita ce wannan hanya ta kotu da aka ɗauka. Imana cikakken bayani, wani hali rashin karɓar gadon ya sa ku a ciki, ko kun ci gaba da harkokinku na rayuwar yau da kullum a tsawon waɗannan shekaru?
Mun ci gaba, amma mun samu kalubale da dama wanda lokaci ba zai bari mu faɗe su ba. Maganan makaranta da sauransu, da dalili ma sai na dinga same shi kenan. Na taɓa zuwa na same shi da shi mai mutaba Sarkin da sakataren shi Alhaji Garba Shehu da Dokajin Zazzau Gani Allah shi ne na huɗunmu, ne mishi magana akan kuɗin. Mun zana so in koma makaranta, yi ta faɗa ran shi ya ba shi kwarai da gaske, ce ba za a ba ni kuɗin ba, ana juyawa ne. In san mahaifiya na tana da ranta, ne mata bayani gashi da magana abin da muka yi mata ba Sarki, kin ji abin da ya ce mu? Kin to bar wannan magana, kin ba na bar ni, kin da ni kin ji bar wannan magana ne, amma ni fa ban yafe ba. Kudi na ko na mutu za a ba ni haƙƙi na ne, za kuma ni ba a yi mun zumunci ba, kuma haƙƙi na a hana shi, a hana ni. Ta mun da ya faɗa ta mun nasiha ta ce in bar magana.
Masu sauraro, za mu ja birki a nan, mu kuma yi jiran abin da zai biyo baya kan wannan takaddama, sannan mu dawo domin sanar da ku. Yanzu amadadin wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, Nasir Adamu Ele Kaya. Ni Sarfila Hashin Gumul ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mu kasance lafiya. To madalla, masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu kawo muku wani sabon shiri wanda zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya